له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدن قيا أشكي وانا قلينا كانوا وانا يمتشينا أسبر يو 20 ga watan Rabi'u Tsani hijran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yazo daidai da 30 ga watan 1 miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna At-Tajrid As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih wallafar Al-Hafiz Zainuddin Ahmad ibn Ahmad ibn Abd Al-Latif Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasinmu na 174 kuma mun kwana ne akan hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, wanda mun fara sharhin sa ba mu kai karshe ba, lokaci yayi. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kawo shi a nan Kitabul Masajid, babu hal tumbashu qubur mushriki jahiliya wa yuttakhadhu makanaha masajid, babin da yake magana shin za a iya tone kaburburan mushrikai da aka binne tun zamanin jahiliya kuma a mayar da gurin masallatai. Ya kawo yace an Anas ibn Malik radiyallahu anhu, an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda, قال يجي قديم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يائس مدينة، فنزل أعلى المدينة يسوك آوات أشان فرقم مدينة ما في لو ككر مشقت في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف آوات أنقوى توسد أكي كرن سبنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم 14 ليلة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزون أتكن سكوانا قوم شاهدوا، ثم أرسل إلى بني النجار سنن يأيكا وبنو النجار كبيل بنو النجار، فجاءوا متقلدي السيوف سكزو سناماسو راتيد تكبزو، كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته كمرغان نن إن جأنس إنا كلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكن أبن هونسا، وأبو بكر ردفه أبو بكر كما أقوي أبا ينسى، وملأ بني النجار حوله من ين متانين قبيل بني النجار كما سنا دورا دشي، حتى ألقى رحله بفناء أبي أيوب هر يسوكي وتو يسوكي أبن هوانسا أقبن جدن أبو أيوب الأنصاري، وكان يحب أن يسلي حيث أدركته الصلاة كما ياكسنشي يناسن يسلى دك إندا سلى تلسكيشي، ويسلي في مرابط الغنم كما يناسلى ma daurin abin nan garken dabbobi، wa annahu amara bi bina'il masjid kuma shi manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni da gina masallaci، fa arsala ila mala'in min bani najjar sai ya aikawa wato munyan mutane na bani najjar kabilan bani najjar، fa qala ya bani najjar thaminuni bi ha'itikum hadha، yace ya ku wannan kabila ta bani najjar ku fada mun farashin wannan gonar taku. Qalu la wallahi la natlubu thamanahu illa ila Allah، suka ce a mun rantsi da Allah ba ma bukatar kudin wannan gona sai a gurin Allah. Fa qala Anas، Anas yace fa kana fihi ma aqulu lakum، a wannan guri abinda ya kasance shine abinda zan gaya muku، quburul mushrikina kaburburan mushrikai ne، wa fihi kharib a wannan guri akwai kufai، wa fihi nakhlun a gurin akwai dabinai، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبور المشركين فنبشت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرني أكهكي قبر برا مشركي ثم بالخارب فسويت سنة يأمرني أكديد يتونن كفي أكجارشي وبالنخل فقطئ يأمرني أكداز أكساري ونندبينو فصفوا النخل قبلة المسجد سكجير إتاتوا النبينا القبلة مسلاتي وجعلوا عضادتيه الحجارة سنن سكسنيا مدوكان قوفو فنسا قوفر سكدابيو ندور وزو وجعلوا ينقلون الصخرة سكزن لوك چند سكي أيكي سنة لوكو دور وزو وهم يرتجزون الحال سنة رير ونن بيتي نواقة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم كما الحالي تارد كما النبي صلى الله عليه وسلم تارد سوى هو يقول الحالي شيما ينا چوا اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة يا الله باب ون الخير بايق الخير اللاهرة don haka ka gafartawa mutanen Madina da mutanen da suka yi hijira. Wannan shine hadisin Anas da tsawon sa Imam al-Bukhari da ya kawo shi anan kuma kamar yadda muka faɗa ya kawo shi a kitin Manaqibul Ansar Imam Muslim Imam an-Nasa'i a cikin Sunan al-Sughra da Sunan al-Kubra wato a cikin al-Mujtaba da kuma a cikin al-Kubra Ibn Majah Imam Ahmad da surwayto wannan hadisi da yake bayanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da ya hijira ya fara sau ya shigo ta wato awalil madina wato mashigar madina wacce take ta sama ta kan tudu inda aka fi sani da awali wato ta gabashin madina ta nan ya shigo ya biyo ta wata unguwa da ake kira unguwar banu amr hayyu bani amr ko ake kiran unguwar banu amr ibn auf wato ake kiran unguwar da sunan kabilar da take zaune a wannan unguwa tace unguwar quba shine yanzu gurin da ake cewa quba annabi sallallahu alaihi wasallam ta nan ya shigo garin madina ya fara zama a wannan unguwar ta quba a nan yayi kwana 14 a nan ne ma har ya assasa aka assasa masallacin quba wanda shine masallaci wato na hudu a daraja bayan masallaci mai alfarma da ke Makka sannan na Madina sannan Masjidul Aqsa sannan kuma Masjidul Quba yayi kwana 14 a wannan unguwa daga nan sai ya aikawa dangin wato danginsa akhwal dinsa wanda su ne Banu Najjar Banu Najjar suna dangantaka da shi ta fuskar kakansa kakansa Abdul Muttalib saboda Hashim wanda shine kakan Annabi sallallahu alaihi wa sallama na biyu ya yi aure a cikin su ya aure Salma wacce ita ce mahaifiyar Abdul Muttalib wanda shine kakansa na farko saboda haka ake cewa su akhwal ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallama kabilar Banu Najjar wani bangare ne daga cikin kabilar Khazraj wanda shi Najjar din an ce sunan shi Taymul Lat ibn Thalaba Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika musu suka zo domin su tarye shi kuma domin ya nuna matsayin su a cikin wannan gari suka zo mazajen su kowanne yana sanye da takobin sa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hau abin hawansa tare da Abubakar ya goya Abubakar Siddiq wanda shi kansa Abubakar Siddiq akan abin hawansa ya iso wannan gurin amma da za a shiga Madina Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dora Abubakar Siddiq a bayan abin hawansa domin tun daga wannan ranar mutanen Madina su fahimci darajar Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu kuma su gane irin kusancin da yake da shi a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama da matsayinsa akan sauran sahabbai saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya goya shi wa mala'u bani Najjar haulahu su kuma sauran mutane waɗanda suka fito daga wannan kabila da Banu Najjar waɗanda suka zo daga wanda suka zo tarensa suka bi shi a baya suna tafiya a kas ba don komai ba domin nuna ladabi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama shi hatta alqarah lahu bi fina'i abi ayyub har ya wato sauka alqarah lahu shine ya sauka idan matafiya ya kai gurin da gurin masaukin sa aka ce alqarah lahu rahal shine abin sirdi da ake hawa na kan dabba saboda lokacin da matafi ya iso a tashashi ta karshe ko zangon sa na karshe yakan sauki abin sirdin dabbar sa alamar cewa tafiya ta kare to wasu larabawa sukan yi wannan salo na magana su ce alqarah lahu suna nufin ya zazo masaukin sa ya sauki duk kayayyakin sa da sirdin dabbar sa bifina'i abi ayyub alfina shine annahiyal muttasi'a amama dar wato gaban gida filin gaban gida shi ake kira alfina al gaban gidan abu ayyub al-ansari anan ya sauka abu ayyub al-ansari shine khalid ibn zaid ibn kulayb al-ansari khalid ibn zaid ibn kulayb al-ansari wannan shine sunan abu ayyub al-ansari sunan shi khalid mahaifinsa zaid kuma daga kabilar khazraj yake domin ya fito daga kabilar banu malik ibn najjar al-khazraji ya rasu hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 52 bayan hijira wato a fita cikin sha'anin jihadi da daukaka kalmar Allah domin ya rasu lokacin ana kokarin musulmi suna kokarin shiga al-Qustantiniya to gurin da ake kira Istanbul a yanzu a wancan lokacin tana hannun Rumawa sahabbai sun yi kokarin su ga cewa sun samu shigarta amma ba a samu shigarta ba sai a hannun Muhammadul Fatih da shine farkon wanda ya shigar da musulunci aka kwaci wannan gari na Qustantiniya wanda shine yanzu ake kira garin Istanbul a kasar Taki to akan iyakar wannan garin Abu Ayyub al-Ansari ya rasu ya cewa a lokacin Yazid ibn Muawiya shine wato komandan wannan rundunar da suka fita yaki tare yace masa idan ya rasu yayi duk yadda zai yi gawarsa kada ya binne ta a inda suke ya ƙara kutsawa ya nitsa sai ya ga iya inda karfin sa ya kare ya kai gawarsa nan ya binne saboda haka shine gawarsa har sai da ta kai kan iyaka wato kan iyakar abin nan kasar Istanbul wanda kabarin sa a yanzu a can yake wannan shi zai nuna maka falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yadda suka watsu a duniya zaka ji wani kabarin sa a nan wani kabarin sa a can kaje kabarin mutumin da yake Madina an binne shi a Turkiya ka san aikin yayi aiki Ibnu Ishaq a cikin sirarsa ya ruwaito mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Quba ranar Juma'a ya bar Quba ranar Juma'a ya iso wani guri da ake kira Banu Salim ibn Auf sai suka ce da shi ya Rasulullahi halumma ila al-adadi wal-udadi wal-quwa anzil bayna azhurina ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo ga inda jama'a take da za ta taimaka maka wadanda take da tanadin makamai take da karfi don haka ka sauka a cikin mu saboda haka daga lokacin aka fara jayayya wato wannan yana kokarin ya ga kowace kabila tana kokarin ta ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a cikin ta yasaru yatanaza'una zibaba naqatihi wanda yazo ya kama linzamin taguwar sa wanda yazo ya fisge wanda yazo ya kama wanda yazo ya fisge Shurahbil ibn Sa'd da sauran malaman sira suna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya kama hanya ya nufi cikin garin Madina duk sanda ya zo wata unguwa daga cikin unguwannin ansar kamar Banu Salim kamar Banu Harith ibn al-Khazraj da Banu Adi ibn al-Najjar kowace kabila kowace unguwa aka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya keta ya ratso ta cikin su sai su rike linzamin taguwarsa suna masa tayin ya sauka a unguwarsu wato ya zama dan unguwar shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khallu sabilaha fa innaha ma'mura ku kyale wannan taguwar ita fa an bata umarni saboda haka ba yakanta take tafiya ba a'a umarni ne aka bata, saboda haka sai inda aka ce ta tsaya sai nan za ta tsaya. To shine tayi ta tafiya hatta barakat bi fina'i dari Abi Ayyub, taje ta durkusa ta gurfana a gaban gidan Abu Ayyub. Anan ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sauka a gidan Abu Ayyub al-Ansari, shine farkon masaukin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi zango kafin ya gina gidansa. Sauraka ya zauna a gidan Abu Ayyub al-Ansari, yana Abu Ayyub al-Ansari gidansa gidan bene ne, wato sama da ƙasa ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙasa, shi kuma yana sama. To ranar farko kenan Abu Ayyub al-Ansari ya kasa bacci, saboda haka suka takure guri guda, saboda suna jin nauyin a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙasa, suna yawo a saman sa. Saboda haka a ranar guri guda suka kasa motsi. Kashe gari ya sauko ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi dai ba zai iya ba, iyalinsa ma ba za su iya ba, a ce manzo Allah kana ƙasa mu muna sama, kanka muna tafiya. Saboda haka ka koma sama, mu mu dawo ƙasa. Manzo Allah da ya rarrashe shi cewa a bar mashi a ƙasa, saboda masu zuwa gani duba shi, masu zuwa ziyara, zai fi musu sauki akan a ce a sama yake. To zai zama akwai wahalarwa, kuma musamman wancan lokacin kun san ba matattakalar bene ake da ita irin ta yanzu ba, saboda ka wajen hawa saman ba abu ne mai sauki ba. To ya sauka gidan Abu Ayyub al-Ansari. Daga cikin mutanen da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tayin ya sauka gidansu akwai Itban ibn Malik. Kuna tuna Itban ibn Malik ko? Yawa, mun hadisin sa ba da jimawa ba. To yana daga cikin wanda suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tayin sauka gidansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a dai kyale wannan taguwa, an bata umarni ne sai inda ta tike. Haka nan akwai Wafra ibn Amr, shi kuma daga kabilar Banu Bayada. Akwai Sa'ad ibn Ubada, akwai Al-Munzir ibn Amr daga kabilar Banu Sa'ida, akwai Abu Sulayt da sauran mutane waɗanda suke daga kabilar Banu Adi ibn Najjar. Kowa yazo ya kama taguwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi ya ce da'uha fa innaha ma'mura. Al-Hakim Abu Abdullah a cikin littafin sa Al-Mustadrak ya rawaito رواية دق إسحاق ابن أبي طلحة دق أنس يكي تيوا جاءت الأنصار فقالوا إلينا يا رسول الله. الأنصار سنزوغرن النبي صلى الله عليه وسلم سنكتشيزو وجمك سوكاه. فقال دعوا الناقة فإنها مأمورة فبركت على باب أبي أيوب. شكو يالي وانن تاقور أن أمر جيتني تاك تجيتا غرفانا قوفر كدن أبو أيوب. Akwai sanda ta gurfana a wani guri, mutane suka zo suka ce to an samu guri, an samu guri. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, ce al-manzil ya rasulullah, al-manzil ya rasulullah, ai hadha al-manzil ya rasulullah. Annabi ya ce a'a, da'uha. Nan da nan sai ta kuma tashi, ba a zo gurin ba, sai da ta zo gurin da Annabi sallallahu alaihi wasallama aka umarce shi yayi gidansa a nan. Inda ta tsuguna nan ne Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gidansa. Ta ruwayar ma tana cewa ta tuguna daidai inda mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake. Ibn Sa'd a cikin littafin At-Tabaqat ya kawo cewa Abu Ayyub lokacin da ya dauki kayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga da shi gidansa, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce to al-mar'u ma'a rahlihi, mutum yana tare da kayan tafiyarsa. Saboda haka ni ma ina nan gidan. Da ya dauki kayan ya shiga, Annabi ya ce to ni ma zan shiga tare da kayana. As'ad ibn Zurara shine wanda yazo ya dauki taguwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi kuma ya tafi da ita gidansa, ya zama tana wajensa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gidan Abu Ayyub al-Ansari watanni 7 kafin a gama gina masa gidansa. Ruwaya ta ce wa kana yuhibbu an yusalli haythu adrakathu as-salah. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana son yayi sallah inda duk sallah ta riske shi. Wa yusalli fi marabith al-ghanam, yakan yi sallah a ainihin garken dabbobi. Wannan hadisin yayi daidai da hadisin Jabir, ko wannan gabar tayi daidai da hadisin Jabir wanda Imam Muslim, Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito. wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu fa indahu masjiduhu wa tuhuru. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace an sanya mun kasa ta zama mun masallaci kuma ta zama abin tsarki gare ni. Kowane mutum, kowane irin mutum sallah ta riske shi, to inda sallar nan ta riske shi a nan gurin akwai masallacin sa, akwai abin tsarkin sa. Haka nan yayi daidai da hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu, wanda yake cewa an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal, wanda masallaci ne na farko da aka fara sanya shi a doran kasa. Annabi yace al-Masjidul Haram, masallaci mai alfarma na Makka. Sai aka ce da shi thumma ayyu, sai kuma wanne? Kala thumma masjidu baitul maqdis, sai masallacin baitul maqdis. Aka tambaye shi kan bainahuma tazarar abin shekara nawa ne tsakanin wannan da wannan, da masallaci mai alfarma na Makka da na baitul maqdis? Kala 40 sana, wuce shekara 40. Sannan sai annabi ya ce al-ardu laka masjidun, kasa gurin sallaci gare ka. Fa aina ma adrakatka as-salatu fasalli, duk inda sallah ta riske ka tsayanan kai sallah, fa inna laka masjid, kana da masallaci. Fa innahu laka masjid, nan gurin da kake masallacin ka ne. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda sallah ta riske shi yakan yi. Wa yusalli fi marabidil ghanam, yana sallah a gurin da ake daure dabbobi kanana. To marabidul ghanam sune al-ba'iz wal-shat wal-ba'iz wad-dan, wato awaki da tumakai sune al-ghanam. Saboda haka ana yin sallah inda ake daure su. Wannan yana nuna maka cewa da fitsarin su da kashin su ba najasa bane, wanda shine kauli wanda yake sahihi cikin maganganun malamai, cewa dukkan dabbar da ake cin naman ta abwaluha wa rawthuha laysa bi najis, da bawalinta da kashinta ba najasa bane. Inda najasa ne ba za a yi sallah gurin da ake annabi zai yi sallah a marabidul ghanam ba. Za mu zo hadisin gaba wanda za mu yi bayan wannan, da magana akan sallah a gurin da ake daura raquma, da kuma sallah a gurin da ake daura shanu. Wa annahu amara, kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni, amara bil bina'i lil fa'il, amara yayi umarni, an ruwaito shi umira bil bina'i lil maf'ul, an umarce shi ko yayi umarni da gina masallaci. Saboda haka sai ya aikawa jama'ar kabilar Banu Najjar cewa ya Banu Najjar thaminuni bi ha'itikum, ku gaya mun farashin, wato ku sa mun sunan, wato ku fada mun farashin wannan gona taku, wato ku fada mun farashin sa dan ne kuma intaya. Shine ma'anar thaminuni. Thamana in ka kula siga ce ta mufa'ala, ta kowane bangare zai faɗi farashinsa. Thamana, wannan ya faɗi farashinsa, mai sayarwa kenan, mai saya kuma ya ce a ni na saya akan kaza. To shine kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kamar da Bahaushe yake ce, a sa mun suna intaya. Da ya gaya musu haka sai suka ce wallahi la natlubu thamanahu illa ila Allah, wallahi ba ma neman kudin wannan gona sai a gurin Allah. Takbirin salana tsubu saman lakin al'amru fihi ila Allah, ba ma neman kudin wannan gona, al'amarin sana wajen Allah. Ko kuma ila din ta zama bi ma'ana min, ta zama ila ma'anatta min, la natlubu samanahu illa min Allah, illa min Allah. Haka yazo a wajen arwayar Isma'ili, la natlubu samanahu illa min Allah. Arwayar Ibn Maja ce la na'khudhu lahu thamanan abada, ba za mu karbi kudin wannan gona ba har abada. Zahirin magana su yana nuna cewa ba su karbi komai ba, amma akwai hadisi a cikin Sahih al-Bukhari, hadisin Urwa da yake cewa annahu kana mirbadan litamr li suhayl wa sahal ghulamain yatimain fi hijri as'ad ibn zurara. Hadisin urwa ke cewa wannan gonar gona ce wacce take ta sahal da suhayl, suhayl da sahal wasu marayu ne guda biyu waɗanda suke a gidan As'ad ibn Zurara. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da taguwarsa ta sauka ta tsaya a gurin, sai ya ce hadha insha Allahu al-manzilu, in Allah ya so wannan shine masauki. Sannan sai ya kirawo waɗannan marayu guda biyu ya ce su gaya masa farashin wannan filin nasu. Filin ana shanya dabino yana bushewa, shine mirbat, ana sa dabino a gurin ana busar da shi. Ce ku gaya mun farashin wannan abin da naku in sa masa abin nan domin in bai da shi masallaci. Sai suka ce a'a, za dai mu baka shi kyauta, ba za mu yi ciniki da kai akan haka ba. Shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aba an yaqbalahu minhu mahibatan, ce a'a ba zan karbe shi kyauta ba, ku faɗi kuɗinsa a baku. Sun babanahu masjidan. Kaga wannan riwaya tana nuna cewa ya ba su kuɗinsu. Riwaya da muka karanta ta ce sun ce har abada ba za su karɓi kuɗi ba. Wannan kuma marayu biyu wanda su ne masu gurin sun karɓi kuɗi a wajensa. To shi ne Ibnu Hajar yake cewa wannan ba zai ci karo da wancan ba. Waɗannan Banun Najjar su ne jama'ar gaba ɗaya wanda waɗannan yara suke cikinsu, da aka neme su suka ce ba za su karɓi kuɗi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kirawo yaran, su ma suka ce ba za su karɓi kuɗi ba, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya matsa suka karɓa. Saboda haka waɗancan ba su suka karɓi kuɗi ba, yadda suka ce ba za mu karɓi kuɗi ba, ba za su karɓa ba. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai lalle gurin akwai ba mai shi, da ba zai a ce duka kowa da kowa nan cikin ƙabila yana da shi ba, ce ai gurin wasu marayu ne. To tunda marayu ne, koya za a yi ku ce ba za a karɓi kuɗi ba, a kirawo su. To su kuma tunda manyansu sun ce ba za a karɓi kuɗi ba, kaga su za su zo su ce mu ga kuɗin mu, ai ba su ba zai yi ba. Kuma sannan abin nan masallaci fa za a yi, masallacin kuma na manzon Allah. Kaga ai dole a ji cewa wannan abin ba ƙarami bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya dubi cewa marayu ne, marayu ne, kamata ta yi wannan kawai ke suke da shi. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina Abubakar ya bada kuɗin, saka sayyidina Abubakar shi ya biya kuɗin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wanda yake fushi da manzon Allah da sayyidina Abubakar sai ya daina sallah a masallacin, dan shi ya sayi filin. Ba yadda za a yi kai musulunci kuma baka tare da sayyidina Abubakar, ba zai yiwu ba. Saboda duk inda ka billa, duk inda ka leka, sai a ce maka akwai sayyidina Abubakar a gurin. Duk abin da ka taba ce to akwai fa sayyidina Abubakar a ciki. Saboda kaga sai dai ka hakura da musulunci inda ba aka so shi ba. Amma ba zai yiwu kai musulunci ba kuma baka san shi. Saboda haka kaga wanda yake zage shi sai ya daina sallah ma a masallacin, dan shi ya biya filin. Maqsudin Bukhari na kawo wannan hadisi shi ne don ya gaya mana cewa inda aka yi masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama asalin gurin makabarta ce da ake binne mushrikai lokacin jahiliya. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo an daina binne kowa a gurin, amma tsohuwar makabarta ce, zamanin jahiliya ana ake binne mutane. Kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa an tone kaburburansu, an fitar da kasusuwansu an zubar. Saboda haka wannan yana nuna cewa makabarta idan aka tone ta aka fitar da abin da yake cikinta na kasusuwan matattun, to ta tashi daga makabarta, kuma ta zama ba makabarta ba. Sallah a cikinta ya halatta, mun yi bayani akan sallah a makabarta a baya. To ana samu wani guri wanda yake da can lokacin maguzawa ne suke ake binne mutane a gurin, aka zo aka ce to da nan akwai tsohuwar makabarta tun zamanin Barbushi. To shi kenan sai a zamanin Barbushi mutune ta, sai aka tone aka ga kasusuwan maguzawa, sai aka tone sai aka yi masallaci a guri. Shikenan ba wani wanda zai zo ce a ai nan mun karanta a tarihi a jami'a an gaya mana a tarihi cewa nan gurin da makabarta ce, wannan duk ba zai tasiri ba. Kuma wannan yana nuna maka rashin dacewar sallah a makabarta, tunda ba haka ba ai shikenan, tunda ai ba a ganin komai, dabino ma ake shanya a gurin yana bushewa. To amma duk da haka aka ce a zai tone a tone, koda kuwa kaburburan na mushrikai ne, dan wani zai ce to in har ana jin tsoron abauta ma wani ba Allah ba, wadannan mushrikai ne, wazai zai sallah saboda mushriki. To amma duk da haka dai kada wani ya samu ta kafa ya ce ai ana iya yin makabarta masallaci a makabarta saboda annabi masallacinsa an yi shi a makabarta, duk da fa kaga makabarta ta mushrikai ce, annabi ce to a tone ta ita ma, saboda haka duk dai wata kofa da mutum zai samu a toshe ta, sannan kuma ba wata fitina kuma da za a samu komin dadewa. Sannan wasu daga cikin malamai suka ce sannan kuma an yi nisa, an nisantar da sallah daga bugiran azaba, tunda wanda suka mutu mushrikai din nan tana yiwa ana ta musu azaba a gurin, to azo ana sallah a gurin kuma ana wani azaba, kaga ba daidai bane, ba za su hadu ba. Sallah wani abu ne wanda take da rahama, abu ne wanda ake samun sakina, ake samun nutsuwa, ake samun hutu. To a ce kuma gurin da ake musu azaba anan ake yin wannan, ba za su hadu ba, saboda haka sai a cire, sai a tone ta. Sannan kuma wannan yana nuna cewa al-ard tatataharu bil istihala, wato koda najasa ta samu guri idan dadewa ta sa har najasan nan ta bace ta saje da gurin, to shikenan ta zama mai tsarki. Ba a cewa ai tunda da can an taba yin makabarta a gurin, to ai kuwa akwai abin da ya shafi a burbushin matattu waɗanda a jikinsu akwai abin da yake na najasa, don haka ya kamata a tsarkake ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a haƙe ƙasar gurin ba, annabi bai yi umarni a haƙe ƙasar a zubar da ita a zuba wata ba, wanda yake nuna maka cewa ƙasar ta zama tsarkakakkiya ce, duk da cewa akwai wani lokacin da take najasa, to yanzu ba najasa bace. Kuma sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi tafiya a cikin tabo, su tafi a cikin tabo da kafafuwansu, sannan ba sa wanke kafa, ba a cewa taban da ya taba su ai akwai ruwa da najasa ne, a'a, wannan sajewa da zai yi ita wannan najasa da za ta saje da ƙasa ta haɗe da ƙasa, shikenan ta zama ba najasa ba. Wannan shine magana da yawa daga cikin malamai magabata, kuma ita ce riwaya ta Abu Hanifa, daga Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Mazhabar Malikiya da Shafi'iyya da riwaya daga mazhabar Hanabila ko kuma daga wajen Imam Ahmad shi kansa, ƙasa najasa ce fi kulli hal, matukar dai tana tare da najasa, to sai an cire wannan najasa sannan za ta tsarkaka. Amma wannan hadisin yana nuna sabanin wannan, kuma wannan hadisin yana nuna gurin da aka yi birne mushrikai arna, in aka tashi bukatarsa a yi wani abu, to wannan kaburburan da suke gurin ba su da wani alfarma, ba su da wata daraja, za a iya tone su a tattara kasusuwan awatsar ko a je a samu wani rami a binne su, ba kamar gurin da ake binne musulmi ba, shi musulmi ba za a yi masa haka ba, amma wanda ba musulmi ba aka binne su karshe kasan su za su ma iya saida muku gurin, za su zo suna binne a karshe in suka tashi ko wani abu ya sa za su bar gurin ce ku zo ku sayi wannan. To inda za a ga cewa eh guri ne wanda yake ana bukatarsa, za a yi masallaci ko za a binne, za ku iya saya ku haƙe kasusun wannan ku je can wani guri ku binne su. Ba za a je a ce ai matattu ne ka a taba su ba, a'a, an sayar muku, an sayar muku da filin ku haƙe su. To shine malamai suka ce to ya halatta idan an birne wani arne da kuɗi a ciki ka haƙe ka tsime kuɗin, tunda an ce ana iya haƙe makabarin su. Wasu daga cikin malamai suka ce eh ba komai, za a iya haƙewa. Amma Imam Malik yana ganin bai dace ba, duk da dai bai haramta ba. Mutane a zamanin farkon musulunci ana yin haka, can a jahiliya wasu masu kuɗin sai su ce in sun mutu a binne su da kuɗin su. Aka binne mutum da kuɗin sa, to wani kuma in yazo ji labari sai yazo shi kuma bai biyo dare ya haƙe ya cire kuɗin ya yi tafiyarsa. Akwai hadisi a sunan Abi Dawud amma yana da rauni, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qabri abi rigal fa akhbarahum anna amara bi qabri abi rigal fa akhbarahum anna ma'ahu ghuslan min dhahab fanabashuhu wastakhrajuhu minhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa ta kabarin Abu Rigal. Abu Rigal kun san shine wanda yayi wa Abraha ta jagora, shine ya masa jagora har zuwa garin Makka. To a hanya ya mutu, ya ci amana domin gashi ya yi wa wani wanda zai zo rusa Ka'aba jagora. To a hanya da ya mutu aka binne shi. Larabawa sun kasance duk wanda ya zo wuce ta kabarinsa sai ya jefe shi saboda cin amana da ha'inci da yi, sai an jefi kabarinsa. Ya ce Abu Rigal. To hadisi yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta daidai kabarinsa, ya ce an hada shi da wani taska ta kuɗi, an binne shi. Saboda haka waɗanda suke tare da Annabi sahabbai suka tono shi suka fito da kuɗin. Hadisi yana da rauni. Wasu daga cikin malamai suna ganin haka makaruhi ne. Daga ciki akwai Al-Auza'i, yana ga shi ma makaruhi ne, yana ganin shiga inda kafirai suke shi kansa wani abu ne ba bai dace ba, saboda jin tsoron kada wata azaba ta zo sauka. To ya za a yi mutum kuma ya tona ya shiga cikin kabarinsu? Kaga wannan ai akwai matsala, inda ma suke masakin ɗinsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in an zo gurin da aka yi wa wasu azaba, to kada a wuce a hankali, a wuce da sauri da gaggawa, dan gudun kada azabar ta sake dawowa ta riske mutum a gurin. To kuma ya za a shiga inda kabarin su yake? To wannan shine ta'lilin Al-Auza'i. To idan kabarin kuma ba a san ko na waye ba ne, kabari ne ba a san ko na waye ba, ana iya tonewa? To shi ma nan malamai suka ce a'a, gudun kada a je a tone kabarin wani annabi ko wani salihin bawa, musamman ma a ƙasar da aka yi annabawa da yawa kamar ƙasar Sham. Ƙasar Sham ƙasa ce da tara annabawa na Banu Isra'ila sosai. Cewa an samu wani kabari a je a tone shi, akwai hatsari a ciki. Imamu Ahmad ya nasanta cewa idan musulmi suka ci galaba a yakin su, suka shiga wata ƙasar da ta abokan gabansu waɗanda ba musulmi ba, to kada su ce za su tone musu makabarta. Inda a ce musulmi suka yaƙi suka ci ƙasar da ba ta musulmi ba da yaƙi, to ba daidai ba ne su tone makabartarsu. Saboda me? Saboda za su tone makabartarsu ba wata maslaha. In akwai maslaha kamar irin wannan, masallaci ne ake bukata a yi, ko masallaci ne za a fadada, ko wani abu da wata makabarta ta su a gurin, ana iya tashinta a fadada. Amma ba maslaha haka kawai, to bai dace ba, domin aka bude kofar, su ma ranar da suka ci nasara suka kama wata ƙasa ta musulmi, to za su yi irin wannan. Shi yasa Imam Ahmad ya hana. Kuma wannan hadisi har ila yau yana nuna cewa a sayar da filin da yake wani bangarensa kabari ne, makabarta ce tsoho, amma a sayar da shi gaba daya, wanda ya halatta. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sayi wannan, duk da cewa gurin wani bangarensa makabarta ne, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saye shi. To wannan mas'alar tana da bangare biyu. Bangare na farko ya kasance waɗanda aka binne a wannan filin wanda za a sayar suna daga cikin wanda ya halatta a tone, kamar mushrikai ahlul harb da aka ci su da yaƙi, ko kuma wani wanda aka binne shi a gurin da aka kwata, inda za a kwaci guri mutum ne da filinsa, ya saya ya kwana biyu bai zagaya ba, sai kawai aka yi mutuwa, kawai sai ya zo ya samu kabari ya kyale kabarin. To kaga wannan an binne shi a ardin maksuba, filin da aka kwata, tunda nan ai kaga kwata aka yi, sata filin aka yi ba na makamarta ba ne. To kaga nan ya halatta, ya halatta mutum ya tone, ya kira masu tonan kabari a tone shi, aje makabarta a kai shi can, amma ba za a bar masa kabari a ce tunda dai kai sai ka nan ka karɓi ƙaddara, tunda har kaga kaga yanzu musulmi ɗan uwanka ka zo ka tone shi, a aka tone shi ka gina gina kai. To irin wannan filin ka zo za ka saya, sai ka hango wani kabari a can, shi mai kufe sai ya ce ai shi bai san ma sun zo sun masa kabari a gurin ba, to wannan ba zai sa cinikinku ya fasa ba, ku yi ciniki ka cire shi. A bangare na biyu, ya kasance kabari ne wanda ba a yadda a tone ba, ba a yadda a tone ba, to wannan ana iya sayar da filin amma banda iya inda kabarin yake. Idan kabarin na mai gurin ne, mai gurin shi ya wasiya aka binne shi, kaga gurin nashi ne, ƴaƴansa suka tashi sayar da filin, dole su cire inda kabarin sa yake, ba za a tone masa kabarin saboda an binne kabarin sa a mahallin sa, an binne kabarin sa inda yake. To saboda haka inda mutum zai yi sayi fili ya zo ya samu kaburbura a ciki, wasu malamai suna cewa cinikin bai yi ba, domin ya nuna kenan gurin makabarta ce aka sayar masa, wasu suka ce a cinikin ya yi sai dai idan an fahimci cewa eh makabarta ce wacce aka sanya ta musabbala, makabarta ce da ake kawo mutane ana binnewa, to in har haka ne to bai kamata a bari a sayar ba, sai dai in shi mai gurin ne ya ce abin da ya shi a gurin, to kaga anan bai kamata kuma a cire shi ba, saboda ƴaƴan za su sayar da gurin a cire shi daga gurin, a bar inda aka binne shi nashi ne. Saboda haka mutumin da aka binne shi a gidansa ana iya sayar da gidan, amma banda iya inda kabarin sa yake, inda kabarin sa yake nan nashi, wanda yaga zai saya ya bar kabarin sauran minti biyu zai saya ya bar kabarin, to wannan kuma ya rage nashi. A hadisin akwai dalilin da yake nuna halaccin a sare bishiyoyi ko da suna ƴaƴa, matukar dai akwai buƙatar haka, ba za a ce barnar kuɗi ba ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an sare waɗannan dabinai da suke wajen. Idan babu buƙata, wato idan babu buƙatar sare, wato ba daidai ba ne a sare abin da suke ƴaƴa, bishiyoyin da suke ƴaƴa. Haka nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saminuni, ya nuna kenan wanda yake da kaya shi ya fi cancanta ya fara faɗar farashin kayansa, ba kai ka zo ka sa ka ce ka saya kaza ba, ka fara jin nawa zai sayar sannan kai kuma sai ka taya. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna falalan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka gina shi ala taqwa, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yadda ko da gurin a karɓa ma kyauta ba, sai da aka cike kuɗin aka bawa masu gurin kuɗinsu, sannan aka gina wannan gurin don saboda ya samu kamalan cika, ya samu cika ta kamala ta kowane ɓangare, don kada ma a zo ana cewa ai fi sabilillahi aka ba da filin, a filin ma saya aka yi. Saboda haka wannan kamala ce ga shi masallacin, Allah ta'ala ya sa mu dace, lokaci yayi za mu tsaya anan, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, na kuskure Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.